Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Lahadi 1 ga watan Janairun sabon shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi Allah wadai da harin harba makamai da Russia ta kai a Ukraine a cikin jawabin sa na jajibirin sabuwar shekara. Shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya sha alwashin ƙara haɓaka kira makaman nukiliya tare da kira wani sabon makami mai linzami da ke cin dogon zango. China ta zargi jirgin saman sojin Amurka da ya yi arangama da jirgin saman ƙasar ta a ruwan kudancin ƙasar da ake takaddama a makon jiya da cewa ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa tare da jefa rayuwar matukan jirgin ƙasar ta China a cikin hatsari.
Kanin labaran kenan. Yayin da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke ci gaba da addu'ar a wato addabar al'ummomin jihar Bauchi za ku je da jami'an tsaron jihar suka tashi tsaye.
Abin tausayi ne, abin tsoro ne. Mun zo mun haɗa kai mun fafatike su mun hana su zaman wurin kuma mun sa su sun bar wurin inda kuma suka nufa ko ina bin su yake wallahi a bari ba.
A daidai lokacin da muka tsunduma sabuwar shekarar 2023 za ku ji fatan wasu 'yan kasar Ghana ga wannan shekara.
Akwai alaman za a samu darajar CD zai tsaya wasu level ba za a samu yadda ya ringa faduwa a na shekara 2022 ba. Sannan kuma na biyu.
Haka kuma za ku ji yadda masana ke ganin za a iya farfado da aƙidar karance-karance tsakanin ɗalibai a makarantu ta hanyar amfani da fasahar zamani ta e-library. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya daga Murtala tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi Allah wadai da harin harba makamai da Russia ta yi a Ukraine a cikin wani jawabin jajibirin sabuwar shekara da ya gabatar a gidan talabijin. Ya ce a yau wannan harin makami da Russia ta kai ba shine karshen shekara ba, duk kuwa da yadda 'yan ta'adda suka buƙaci haka. Wannan ne sakamakon makoman Russia. A yayin da yake mai da martani kan harin jiragen sama da Russia ta kai a sararin samaniyar Ukraine a jiya Asabar, Zelensky ya ce ba za a taɓa yafewa ƙasar ta 'yan ta'adda ba. Haka su ma waɗanda suka ba da umarnin kai hare-haren da waɗanda suka aiwatar da su duk ba za su sami yafiya ba. Da yake sharhi a kan ranar farko da Russia ta ƙaddamar da mamaya ga Ukraine, shugaban ya ce fashewar makamai a ranar 24 ga watan Fabrairu ta taɓa mu. An faɗa mana cewa ba ku da wani zaɓi illa ku miƙa wuya, mu kuma mun ce ba mu da wani zaɓi illa mu sami nasara. An sami ƙarin fashewar makamai a birnin Kyiv a yayin da Russia ta ƙara harba makamai a babban birnin ƙasar ta Ukraine. Magajin garin Kyiv Vitalo Klitschko ya faɗa a shafin Instagram cewa makaman da aka harba sun daki gundumomi biyu na birnin, to amma babu bayani kan lahanin da suka haifar nan take. 'Yan siyasa a ƙasashen Turai da dama da Canada suna ɗaukar nauyin fursunonin Iran. Tallafin 'yan majalisar na nufin suna amfani da ƙarfinsu na siyasa wajen yin magana da jakadun Iran da sauran 'yan siyasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama wajen janyo hankali kan halin da ɗaiɗaikun fursunonin Iran suke ciki. Fatan da ake da shi shine cewa kulawar da aka baiwa fursunonin zai hana alƙalan kotunan Iran zartar da hukunce-hukunce masu tsauri da suka hada da hukuncin kisa a shari'o'in da ba a yi a bainar jama'a ba. Iyalan da aka kama 'yan uwansu a Iran galibi ba su san inda ake tsare da 'yan uwan nasu ba, ko kuma irin yanayin da 'yan uwan nasu suka shiga a yayin da aka tsare su. Kasar Iran dai na fama da zanga-zanga tun bayan mutuwar wata budurwa da ta mutu a hannun jami'an tsaron Iran bayan da suka kama ta saboda ta sanya hijabi ba daidai ba.
To nan ba da jimawa ba Murtala zai kawo mana ƙarshen labarin duniyar. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda biyo bayan wasu hare-haren 'yan bindiga da suka haddasa asarar rayuka 12, lamarin da ya harzuka jami'an tsaron yankin suka haɗa kai suka fitattaki 'yan bindigar. Lamarin da ya sa gwamnan jihar Bauchi ya kai ziyarar ta'aziyya da gani da ido. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Daga cikin waɗanda suka rufa gonan baya don jajanta mutanen sun hada da kwamishinan 'yan sandan jihar Aminu Alasa, inda suka ziyarci ƙauyukan Rimi, Mansur da kuma Yalwandiguri. A jawabinsa ga al'ummomin ƙauyukan, CP Aminu Alasa ya ce shi da sauran abokan aikinsa jami'an tsaro ne suka fitattaki 'yan bindiga.
Shirinmu kenan ya sa shugaban DSS da shugaban sojoji, Civil Defense Corps, har ma da hunters da muka harhaɗa muka taho nan wurin, muka zo muka ga abin da ya faru. Abin tausayi ne, abin tsoro ne. Mun zo mun haɗa kai, mun fafatike su, mun hana su zaman wurin, kuma mun sa su sun bar wurin, inda kuma suka nufa ko ina bin su yake wallahi a bari ba. So dole da suka taimaka wajen wannan din ba komai bane, dan mu san yadda zamu mu tabbatar cewa Bauchi State, wanda shine iya wajen inda muke, duk wanda yake a Bauchi State ya yi bacci lafiya lau.
A nasa jawabin, gwamnan Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya jinjina wa jami'an tsaro game da kokarin da suka yi, kuma ya ba da tabbacin ba da tallafi wa iyalan mutanen da suka rasa 'yan uwansu. Sannan ya ba da umarnin a kashe duk wani dan ta'adda da aka yi ido biyu da shi.
Dole zan yi godiya wa shugaban 'yan sanda da muke komanda, kuma komandojinmu, wato 'yan banganmu wanda komanda Shayi yake wakilta, da sauran shugaban 'yan banga na wannan kasa. Wannan iftila'i gaskiya abin bacin rai ne, abin bakin ciki ne. Fiye da mutane 15 aka kashe a garin nan, da gidajensu aka kona, da dukiyansu aka diba. Kuma wayannan mutane da suka taba ku, mu ma mun taba su, kuma da ku muka taba su, kuma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cis a kasan duhu. Yau bana kunya gaban shugaban 'yan sanda in ce duk wanda ya taba ku zai kashe ku, ku kashe shi. Amma zai yi na chief security officer, wanda ya taba ku kar ku ma wani shayi, ni na ce a kashe shi. Ga wanda yake ba da labari a kan ku yake abin nan, ku fito da shi, don babu mungu mutum kamar Ifoma. Kuma cikin musuki, da izinin Allah, wayannan gidaje da aka kona, mun zo da shugaban Sema za su gidaya gidajen, duk za a ba ku kayan rufi da kayan inda za a yi sake rufe su. Italiyan da suka wa asara a taimaka, mun san ba za mu iya mai komai ba. Kuma daga yanzu, saboda tausayawa, duk wani namiji wanda ya rasa ransa a jihar Bauchi zan ba shi miliyan ɗaya wa iyalansa. Idan mace ne za a ba da 500, in yaro ne 500. Wannan tallafi ne bai isa biya ba. Za mu gidaye mutanen da suka rasu, mu yi kokari mu ba su tallafi. Kuma da sauran jami'an tsaro wanda su ma suka rasa rayukansu, su ma za mu ba su wannan tallafi. Da 'yan sanda kuma da 'yan banga. Ba wai daga Zamfara ba, ko daga birnin Sin mutum ya zo, ba za mu bashi ba. Muna roƙon shugaban 'yan sanda ya gina mana police station a wannan gari. Mu za mu gina ya turo muku 'yan sanda.
A jawabin godiya, shugaban ƙaramin hukumar alkalai na Riko, Comrade Ibrahim Bala Mahmud, ya bayyana jin daɗinsa dangane da ziyarar da gwamna da kuma tawagarsa suka kawo don jajanta musu game da abin da ya same su. Abdulham Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To Allah kyauta, a gaida Abdulham Muhammad. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sha alwashin ƙara haɓaka ƙera makaman nukiliya, tare da ƙera wani sabon makami mai linzami da ke cin dogon zango a cikin wasu jawaban ƙarshen shekara da kafofin yaɗa labaran gwamnatin ƙasar suka wallafa a yau Lahadi, a wani jawabi da ya yi a wani babban taron jam'iyya mai mulki kwana ɗaya da ya gabata. Kim ya buƙaci a yi ƙoƙarin samar da gagarumin ƙarfin soji domin tunkarar abin da ya ce matakai ne na nuna ƙiyayyar da Amurka da ƙawayenta ke yi, a cewar wani takaitaccen bayani da babban kamfanin dillancin labarai na Koriya ya wallafa. Koriya ta Kudu, in ji Kim, babbar maƙiyi ya ce a bayyane. Yana mai bayyana buƙatar Koriya ta Arewa ta ƙara yawan samar da makaman nukiliya. Ƙwararru daga waje sun yi ƙiyasin cewa Koriya ta Arewa tuni tana da isassun kayan da za ta ƙera makaman nukiliya kusan 50, da kuma ƙaruwar yawan makamai masu linzami da za su iya ɗaukar irin waɗannan makaman na nukiliya. Wani jirgin saman sojin Amurka da ya yi aron gama da jirgin saman ƙasar China a ruwan kudancin ƙasar da ake takaddama a makon jiya ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa, tare da jefa rayuwar matukan jirgin ƙasar China cikin hatsari, a cewar wani kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar. rundunar sojin Amurka ta faɗa a ranar Alhamis cewa wani jirgin yakin sojin sama na kasar China samfurin J-11 ya zo dabda tazarar mita uku da jirgin Amurka kirar RC-135 a ranar 21 ga watan Disamba, wanda ya tilasta masa kaucewa don gujewa karo da juna. To sai dai kakakin hukumar kula da rundunar soji ta kudancin kasar China Tian Junli ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Asabar cewa Amurka ta yaudari jama'a ne game da abin da ya faru a kusa da tsibirin Paracel da ke tekun kudancin kasar China. Ya ce jirgin na Amurka ya sabawa dokokin kasa da kasa, ya yi watsi da gargadin da kasar ta China ta yi ta yi masa akai-akai, sannan kuma ya yi tafiya mai hatsari da ke barazana ga lafiyar jiragen kasar China.
Murtala Faruk sanye nake ne karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, manazarta akan harkokin koyo da koyarwa a makarantun Najeriya na ci gaba da fashin baki dangane da hanyoyin farfado da yaki da karance-karance a zakatan dalibai da ke karatu a matakai daban-daban, musamman la'akari da yadda makarantu ke samar da tsarin ɗakunan karatu bisa tsarin kafar sadarwa ta intanet, wato e-library, saboda shigo fasahar sadarwa ta zamani. A zanta da wakilin muryar Amurka a Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, Malama Mabaruka Abubakar Abba, shugabar sashen kula da ɗakunan karatu na kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi, mallakar gwamnatin jihar Kano, ta yi ƙarin haske dangane da wannan batu.
Koda da zuwan intanet, inda a ce tsarin karatun yana jikinmu, ba zai hana mu yi ba. Kuma duk da hakan, da zuwan intanet ɗin bai hana wasu daga cikin yaran mu karatu ba, saboda yanzu idan ka duba a yara da suke ma ƴan primary zai iya ɗaukan waya ya maka amfani da ita. Ci gaba ne kam an same shi ci gaba, amma matsalar watan shi karatu na intanet in ba wanda Allah ya babu wakwa ne Allah yake ba shi fasahar ya rike abin sosai kamar da zaka yi amfani da takarda ba. To amma duk da haka bai hana yara ci gaba wurin karatunsu ba, kuma ya taimaka wurin sauƙaƙa karatu. Sai dai kuma kamar mu da muke ma'aikata na ɗakunan karatu, a gaskiya zuwan intanet ya rage yara zuwa su yi amfani da littafai a library. Amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna dan dakatar da su, wannan in yayi kamar awa daya mu ce to abar wani shi ma yazo. Wannan ya taimaka wurin yara sun ƙara fahimtar amfani da internet, kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yanda zaka yi sai ka haƙura ka bi wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu. Yanzu kamar mu yanda nake gaya maka, Musa Aratrimi, muna da e-library, yaranmu suna amfani da shi, malamai suna amfani da shi, sannan kuma muna da abin da yake cewa kamar OPAC. Idan kana da littafi a library zaka iya dora shi akan computer, ko da da internet ko babu internet, yaro zai iya zuwa ya duba ya amfani da littafin namu, shi ne yake cewa online public access. Sannan kuma muna da offline resources, wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajiyewa yara. Idan da akwai muna da internet, yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata, da kasidu da mujallu na kowane subject da muke koyarwa a makaranta muna ajiye yara. To tunda duniyar ta tafi da haka, dole sai mun tafi da haka. Amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai, saboda littafin ne shine makasudin ilimi.
Tunda kin ce misali internet ta zo, e-library da kuma ya zo ya zauna da ram, gashi kuma wancan kalubale har yanzu yana nan, ya kike ganin za a iya farfado da shi kuma a hada tare da wannan na internet nan ya tafi?
Ai, ba abin da ya kara cutar mu illa wannan library awan dai, da kuma koyawa yaro dabi'ar karatu tun yana karamin sa, ya san cewa littafin ne yana da amfani. A koya masa rike biro, a koya masa karanta gwalangwalantu akan takarda, ya gama wannan ya wuce, ya zo naziri ya koya. Kullun yaro ka dora shi akan abin da ya kamata, ka dora masa Qur'ani, ka dora masa kan hadisi, ka dora masa kan littafin da muke na boko, zai taimaka wa yaro ya san cewa wannan ilimin yana da kyau a cikin rayuwata. Yaro ya zo ya primary school, ka tabbatar yaron nan ya tasirantu da karatu. To zai wahala yaron da ya tasirantu da karatu ya ce maka in ya zo secondary ko ya zo makaranta gaba secondary ba zai yi karatu ba.
ajiya kike ganin za a farfado da rijin karca a bangaren Arewacin Najeriya?
Kamar yanzu da aka ce makarantu suna da matsalar rashin dakunan karatu, ya kamata gwamnati ta taimaka ta shigo wannan lissafin. Duk abin da iyaye za su yi ko mu da muke na kungiya ba kamar gwamnati ba. Gwamnati ce ce uwa ita ce uba a harkar ilimi na dan adam. Saboda muna fatan wani za ta shigo ta taimaka mana wurin farfado da dakunan karatu da daukan malaman da za su rinka kula da waɗannan yara suna dora su akan hanya.
To a gaida mamurkwar da wannan tattaunawa. To daga Najeriya sai mu leƙa ƙasar Ghana, inda wasu 'yan ƙasar suka bayyana fatansu da abubuwan da suke son ganin ƙasar Ghana ta cimma a wannan sabo shekara da muka shiga. Idris Abdullahi Bako gare ka.
A wannan shekara ta 2023, masharanta sun bayyana wa muryar Amurka burace-buracensu ga Ghana, inda suka yi hasashen samun sauki a bangarori daban-daban fiye da shekarar da ta gabata. Masani a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da tsaro, Yarbade Ibrahim, ya ce yana da burin Ghana ta kasance ƙasa da ta fi zaman lafiya a duniya.
Buri na makasan Ghana shekaran bana shine lamban yabo da aka ba kasan Ghana a fannin zaman lafiya, cewa ita ne ƙasa na biyu bayan ƙasan Mauritius a Afirka baki daya, sannan kuma yammacin Afirka ita ne kasa na farko. Na kyauta ta zato 2023, ita kasan Ghana ta kasance kasa na farko a Afirka baki daya, bayan aka kuma matasa na kasan Ghana wayanda ke hijira na gudun talauci kan da za a akwadaita musu saura kasan Ghana a gina kasa tare.
Masani akan harkokin tsaro Adib Sani a nasa bangaren ya ce yana da burin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da jama'a.
Ina fata batun yan fashi ya zo kasa, batun tsaron mu kuma ya improve, kuma ina so in ga better cooperation wato yadda kenan kuma tsakanin yan civilians da yan sanda. At the same time kuma yan sanda ko members of the security agents suka yi laifi, ya kamata kuma deal with them. Yan Ghana kuma ya kamata mu sa hankali kwarai a cikin tsaron gidajenmu, a cikin tsaron yaranmu.
Masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum suka ce.
Sunana Yunus Salahuddin Wakanjo, dan jarida ne kuma mai fashin baki cikin harkan siyasa na yau da kullum. Da fatar mu ne kasar Ghana mu samu daidaituwa cikin lamarin siyasa da tsaro, saboda yanda lamari ta kasance yanzu kasar Ghana, gaskiya kasar Ghana na cikin wata hali ta kakanikayi. To yau da kullum mu ma da muke fashin baki, so muke yi a ce wai mun zo muna fashin baki kan hanya wanda yake na farin ciki da wadata da walwala.
Sunana Malam Isa Mirago Jibril Abbas, ina kyautata zato cewa shekara mai kama ba ta 2023 za ta kasance shekara mai cike da dimbin alkhairi da kuma cigaba da walwala ga al'ummar kasar Ghana baki daya.
Sai dai masani akan tattalin arziki Hamza Adam Atijani yace duk da cewa akwai alamar darajar kuɗin Ghana za ta ƙara farfaɗowa wannan shekarar, amma farashin kayan abinci zai iya tashi domin gwamnati za ta janye tallafin kayan abinci da ake shigowa da su ƙasar.
Akwai alaman za a samu darajar CD zai tsaya wasu level, ba za a samu yadda ya ringa faduwa a na shekara 2022 ba. Sannan kuma na biyu, ganin cewa tallafi da gwamnati ke badawa irin kayan abinci da ake shigowa cikin ƙasar Ghana, gwamnati ya ce zai janye wannan. Sannan kuma adadin abinci da ake shigowa da shi kasar Ghana, gwamnati ya ce za a rage kaso 50 yadda za a bawa masu wato manoma cikin kasar Ghana dama su yi su yi noma yadda za yi a samu abinci cikin gida. Sakamakon tattaunawa da ake na asusun lamuni, ba za a doki sabbin ma'aikatan gwamnati na shekara 2023 ba. Na takaice dai muna ga shekara 2023 da alamun zai dara shekaru na 2022.
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To Allah ya samu dace a gaida Idris Abdullah. Wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu anan agogonmu na cewa ƙarfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, ya da alkhairi karmi a kasan ba.
La le marhaban masu sauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsiyye Hamza Ibrahim ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a yau 1 ga watan Janairun shekarar 2023 a cikin shirin matasa a duniyar gizo. da ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalan matasa da kafofin sadarwa ta yanar gizo, har ma da irin ci gaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani. Madalla, to ina ma abota amfani da kafar sadarwa ta WhatsApp, shin kuna da labarin cewa manhajar za ta daina aiki akan wasu tsofin samfurin wayoyin salula 49 kira Android da iPhone da dai sauransu? A cikin sanarwar da kafar ya fitar, akwai canje-canje da ake samu akai-akai wanda dole ne yasa suka yi bita tare da sabunta manhajar ya yi aiki tare da zamani. Kafar sadarwa ta WhatsApp dai na ɗaya daga cikin kafofin da mafi yawan al'umma a faɗin duniya ke mu'amala da ita, kasancewar tana da sauƙin amfani. Tambayar a nan ita ce, shin ya wannan mataki ya riske ku? Ga waɗanda abin ya shafa, kun yi shirin ko ta kwana? Da haka dai muka ji ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu amfani da shafukan sada zumunta.
Sunana Kabiru Husaini daga jihar Jigawa. Ni matashi ne. Wato wayata ba ta ɗaya daga cikin irin wayoyin da manhajar wasal za ta rufe. Amma kuma sai gashi tsautsayi ya sa jiya sun rufe mini WhatsApp dina. Baya ga haka WhatsApp gaskiya wata babbar kafar sadarwa ce mai mahimmanci musamman a wajena, la'akari da wato a matsayina na ɗan siyasa wanda duk wasu saƙonni da nake turawa ta yanar gizo nake turawa ta WhatsApp nake turawa a campaign da dai sauransu, da kuma kira ga jama'a domin samu su zaɓi ɗan takarana. So wannan dalili yasa wato kafar yaɗa labarai ta WhatsApp take da muhimmanci matuƙa a wajena. Kuma baya ga haka idan wato aka ce yau babu wato hanyar sadarwa ta WhatsApp, to gaskiya duniya da ta zamanto kamar wata kurmar duniya ce, za mu ji mu shiru babu hanyar sadarwa. Kamar yadda suke faɗa, shi saƙo wani abu ne muhimmi, indai har aka ce ba ka ji labarai, ba ka ji saƙo ana gaya maka shi yau da kullum, to zaka zamanto kamar kurma ne wanda ba shi da ilimi, bai san me yake faruwa ba.
Sunana Sadiya Abubakar daga nan garin jihar Birnin Kebbi. A gaskiya ba zan ji daɗi ba idan aka ce za a bar amfani da WhatsApp da wayar da nake amfani da ita. Ina amfani da Samsung ne gaskiya. Kuma ta hanyar WhatsApp ɗin nan ne nake magana da mahaifiyata, don ba a Najeriya take ba. Gaskiya hakan zai yi matuƙar takura muna, ko in ce takura mini. Tunda na ga wannan abun ma hankalina ya ɗan tashi ga sauran 'yan uwa da abokan arziki, saboda shi ne hanya mafi sauƙi da muke samun juna. Muna voice note, muna chatting, muna tura hotunan juna, suna ganin yanda muke, muna ganin yanda suke. A gaskiya wannan al'amari bai min daɗi ba.
Sunana Nura Bashir daga jihar Kaduna, wanda aka fi sani da Nuran Mama. A gaskiya wannan tsari da aka kawo na manhajar WhatsApp da za ta daina amfani a wasu wayoyinmu, a gaskiya wannan abu ne wanda zai kawo naƙasu ga harkan sadarwa ta zamani. Saboda gaskiya a yanzu duba da yanayin da WhatsApp ya zama cewa kowa da shi ake tura saƙonni, da shi ake adana waɗansu abubuwa masu mahimmanci wanda zai taimako da shi ne, za ga jama'a family sun haɗa suna irin tattaunawa na iyali, saboda yanayin rayuwa yanda yayi nisa da harkokin hanya, za ka iya tura saƙonka a ko'ina yake. Abin ya riga ya shiga jikin mutane yanzu, yau rana ɗaya a ce an daina amfani da shi. A gaskiya ni dai ni ba na goyon bayan wannan mataki da suka ɗauka. In ma wani tsari ne za su fito da shi na daban, sai su fito da wannan tsarin. Amma janye wannan abin zai taɓa martabar harkan kimiyya da fasaha ta zamani, saboda kullum ana so abin a ƙara faɗaɗa shi ne, to kuma an zo an ce za a rage shi.
To shirin ba zai taɓa kammala ba har sai mun ji ta bakin ƙwararru akan tasirin da hakan ke da shi ga masu amfani da waɗannan wayoyi. Yusufuddin A. Yusuf ƙwararre ne a harkar, ga kuma amsar da ya bamu.
Alal haƙiƙa, irin waɗannan matakai da kamfanonnukan manhajoji suke ɗauka matakai ne da suke zaman musu necessary, matakai wanda suka zamto dole sai sun ɗauka, saboda tsoron wato kan waɗansu su zo su taking over ɗin position ɗinsu a market. Kuma hakan yana da alaƙa ne da canje-canje da ake samu daga operating system, domin ita waya tana amfani da waɗansu softwares ne, zamu ce manya-manya guda biyu. Na farko akwai operating system, ita ce kaman uwa ta gabaki ɗaya applications, wanda kuma wani application duk wata manhaja akan wannan wajen take zuwa ta sauka. To canje-canje da ci gaba da ake samu na operating systems su ne suke sanyawa dole-dole sai waɗannan manhajoji su ma sun canza salansu, saboda an samu canje-canje, saboda abin ya yi macin da irin ci gaban da aka samu na duniya, da kuma wasu sababbin tsari da ake kawo wanda tsofaffin wayoyin nan ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗauka ba. So don haka wannan ci gaba da aka samu na wannan ajiye wayoyi da aka samu dole ne zai zamto ci gaba ne da wasu update da waɗannan manhajoji za su yi, wanda zai zama dole sai an ajiye waɗannan tsofaffin wayoyi. Kuma in kika lura da wayoyin da ake amfani da su zamanin da, zaki ga kwata-kwata ma ba a amfani da su. Yanzu aka ce ki ɗauko su ma ki amfani da su, zaki ga kalan bai miki ba, zaki ga yanayin tsarin sa ma bai miki ba, wanda kuma a da su ne manya-manyan wayoyi. Amma saboda ci gaba yanzu haka mun shiga wato tsarin web 3.0, so dole ne za a ga wasu sababbin canje-canje waɗanda ba a taba ganin irin su ba, wanda kuma irin wayoyin da ake amfani da su kanana ba za su iya ɗaukan waɗannan canje-canje ba, saboda ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗaukan ma web 3.0 din ba. So hakan abu ne mai ci gaba, kuma insha Allah zaki gama wayoyin zaki ga sun fara saukowa ƙasa, domin za a yi wasu kuma manya-manya da suka fi waɗannan manyan da muke da su a yanzu.
Madalla. Tuma sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu dai a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake kasancewa a shiri na gaba. Alhi salam.
To madalla a gaida Shamsiya. Yanzu kuma zan karanta lokacin da zan karanta kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aika mana ta email. To saƙon mu na farko abu ya fara da sallama ne, yace VOA Hausa, muna yi muku barka da shigowa sabon shekara, kuma muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya albarkacin wannan sabon shekara a ƙasashen mu na Afirka baki daya. Amin summa amin. Sai kuma saƙon Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahaikaro ga Sokoto, suka ce da farko muna taya al'umman Najeriya barka da sabuwar shekara fili, sannan kuma muna yi wa ƙasarmu da 'yan ƙasarmu fatan samun cigaban tattalin arziki da kwanciyar hankali da haɗin kai da zaman lafiya. Daga ƙarshe suka ce suna fatan a yi zaɓe lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Sai kuma saƙon Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga, suka ce suna taya VOA Hausa murnar shiga sabuwar shekara 2023, da fatan Allah ya ƙara muku himma da fasaha wajen ci gaba da haskakawa al'umma birane da karkara. Amin summa amin. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rijau, shi ma cewa VOA Hausa, ina yi muku barka da shigowa sabuwar shekara 2023, kamar yadda muka barkwanta lafiya, Allah ka nuna mana ƙarshen ta lafiya. Amin summa amin. To saƙon Baban Dumaman Bandi da Alisarkin Yaƙin Nima da Tasiu Unguwar Turu, sun fara da sallama ne, suka ce suna yi wa ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa fatan alheri, da musu fatan barka da shiga sabuwar shekara. Tabbas yabon gwani ya zama dole.
To mun gode. Yanzu kuma ga labarai a takeice.
Sosar filo a takaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin harba makamai da Rasha ta yi a Ukraine a cikin wani jawabin jajibirin sabuwar shekara da ya gabatar a gidan talabijin. Ya ce a yau wannan harin makami da Rasha ta kai ba shi ne ƙarshen shekara ba, duk kuwa da yadda 'yan ta'adda suka buƙaci haka, wannan ne sakamakon makomar Rasha. 'Yan siyasa a ƙasashen Turai da dama da Canada suna ɗaukar nauyin fursunonin Iran. Tallafin 'yan majalisar dai na nufin suna amfani da ƙarfinsu na siyasa wajen yin magana da jakadun Iran da sauran 'yan siyasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro, da haka ne makakashin shirin namu na yau. Sai kuma gobe Litinin da ƙarfe shirin na safe za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da Baba Yakubu Makiyar da ya haɗa shirin ya ba da umarni, sai injiniya mu na yau Mr. Santos. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumel lake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu, za ku dosa abokan aikinmu da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.